wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya sake sada mu domin mu ci gaba da wannan hidima, don haka mai sauraro ina maka maraba da zuwa. Amma zo kusa da akwatin rediyo domin a samu albarku da muke tafiye da su. Pastor Daniel Chiroma Jr. yana tafiye da shiri na gari ya waye. A shirin kuma Pastor Luca Timothy Riga yana shirye a fili don sujada. Pastor Audu na da guzuri domin ka. Guzuri na musamman, kada ka yadda wannan guzurin ta wuce ka. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Kare mai sauraro ka manta dai, muna nazari ne mu fahimci juna tsakanin Krista da Musulmi, muna kuma duba hanya wanda wannan littattafai guda biyu suna bishe mu zuwa ga sanin gaskiya da kuma samun tsira. Kamar kullun dai mai gabatar da wannan shiri shine dan uwanku Pastor Daniel F. Chiroma. Yau za mu sake dorawa daga inda mun tsaya. Kafin nan za mu fara da kalmar addu'a. Madaukaki Allah, mun sake gode maka ka dawo da mu domin mu sake yin nazari cikin kalmarka. Taimake mu, ka albarkaci mai sauraro, ka taimake shi ya gane, da dukan mu za mu kai ga tsira ta dalilin albarkacin Isa mai cetonmu. Amin. Yau za mu dora daga inda muka tsaya a cikin darasin mu na faduwar mutum. Za mu ci gaba a wannan tambaya da ke biye, wanda ya ce me ya faru sa'an da Ubangiji ya iso wurin Adamu. Idan mai sauraro bai manta ba, mun gane cewa Allah ya ba mutum doka kada ya ci daga cikin itaciyar nagarta da mugunta. Shaidan kuma ya rude shi ya ci, sai kuma ya ga sirara yake, suka gudu suna dinki ganyaye domin su rufa siraicinsu. Yau za mu dora mu gane me ya faru sa'an da Ubangiji ya iso wurin Adamu. Ayar Allah cikin farawa sura 3 aya 8 da 9, farawa sura 3 aya 8 da 9 sai ya ce, sai suka ji muryan Ubangiji Allah yana yawo cikin gona da sanyin yamma. Mutumin fa da matatarsa suka boya daga fuskar Ubangiji Allah a cikin itatuwan gona. Ubangiji Allah kuma ya kira mutumin ya ce masa, ina kake? Kaji abinda ayar Allah tana fadi kenan a cikin littafin mai sarki. Ubangiji ya zo cikin gonan, amma mutum saboda ya zunubi ya gudu ya buya, sai Allah yana tambayansa, ina kake? To bari mu ga abinda Alkur'ani ta fadi ita ma. A cikin sura 7 aya 22, a cikin farkon aya, sura 7 aya 22, Alkur'ani ta ce, kuma Ubangijinsu ya kira su, shin ban hana ku ba daga wancan itaciya, kuma na ce muku lalle ne shaidan a gare ku makiyi ne bayananne? Ka gani alita mai sarki ya ce Allah ya ce ina kuke? Alkur'ani ya biya takaita ne, ya ma takaita yana cewa Ubangiji yana tambayansu, ba na hana ku ba, na gaya muku shaidan makiyi zai zo, kada ku yi rashin biyayya. Kaga harkan dan Adam kenan. Kaga daga nan ne muka gaji irin wannan hali na Adamu da Hawawu. Sai kaga mutum yana kokari, yana yin ayyukan asha, yana lullube kansa cikin duhu ko cikin kwana domin kada a ganshi, yana ganin ba wanda ya ganshi, bai sani ba Allah na gani. Ka gani ashe duk abin da muke yi a boye Allah na ganin mu. Kaga shine dalilin faduwan dan Adam. To bari mu dora akan tambaya na biye. Yace wani matani ne Adamu da Hawawu suka mayar masa wa Allah kenan. Sai a cikin suratu Al-Araf, wato sura 7 na Al-Qur'ani aya 23, sura 7 na Al-Qur'ani aya 23 sai yace, suka ce ya Ubangijinmu, mun zalunci kanmu, kuma idan baka gafarta mana ba kuma ka yi mana rahama, hakika muna kasancewa daga masu hasara. Ka gani anan Al-Qur'ani ya takaita labarin da cewa sun gane cewa sun yi zalunci suna neman gafara da rahamar Allah. To amma bari mu duba abin da farawa ko littafi mai sarki ya fadi, farawa sura 3 aya 10 zuwa 13. Farawa sura 3 aya 10 zuwa 13 sai ya ce, amma littafi ta ce, shi kuwa ya ce, na ji motsinka cikin gona, na ji tsoro domin sirara nake, na kuwa buya. Ya ce masa, wa ya faɗa maka sirara kake? Ko ka ci daga itacen wanda na dokace ka kada ka ci? Mutumin ya ce, macen da ka bani domin ta zamna tare da ni, ita ta bani daga itacen, ni kuwa na ci. Sai Ubangiji Allah ya ce ma macen, menene wannan da kin yi? Macen ta ce, macijin ya rude ni, ni kuwa na ci. Ka gani anan littafi mai sarki ya dauki labarin triyan-triyan ya bayyana shi a sarari, amma anan a Alkur'ani ya takaita shi ya ce, Ubangiji ya ce dan me suka yi haka? Suka ce sun zalunci kansu, suna neman gafara a wurin Allah. Amma nan Adamu da Hawwa sun bada hujja ga Ubangiji, kowa yana bada nashi hujja. Ka gani anan ina so mai sauraro ka sani cewa duk abin da kake yi hujjanka ba zai kubutar da kai ba. Abin da ake bukata gare ka kawai illa in kai laifi, ka ce na yi laifi, Ubangiji ka yafe mini, ka nemi jin kai da rahaman Allah. Amma hujja ba ta maganin laifi. Menene kuma matanin Allah a gare su? Sai ayar Al-Qur'ani a cikin sura 7 aya 24 zuwa 25, sura 7 aya 24 zuwa 25 sai ya ce, ya ce, ku sauka sashenku zuwa ga sashe yana maki, kuma kuna da matabbata a cikin kasa da dan jin daɗi zuwa ga wani lokaci. Ya ce, a cikinta kuke rayuwa, kuma a cikinta kuke mutuwa, kuma daga gare ta ake fitar da ku. Wannan shine abin da Al-Qur'ani sura 7 aya 24 zuwa 25. Sai kuma sura 20 aya 121 ƙarshen ayan ya ce, kuma Adamu ya saba wa Ubangijinsa, saboda haka ya wahala. Kaji, to bari mu ga me littafi mai sarki yake fadi. Littafi mai sarki a cikin farawa sura 3 aya 15 zuwa 19, farawa sura 3 aya 15 zuwa 19 yana cewa, tsakaninka da macen kuma zan kafa magabtaka, da tsakanin zuriyarka da zuriyarta kuma shi za ya kuje kanka, kai kuma za ka kuje didugensa. Ya ce ma macen, zan yawaita bakin ciki kwarai da juna biyunki, da bakin ciki za ki haifi ya'ya, nufinki kuma za ya koma wurin mijinki, za shi kuwa shugabance ki. Kuma ya ce ma Adamu, don ka lura da muryar matarka, har ka ci kuma daga cikin itacen wanda na dokace ka cewa ba za ka ci shi ba, sabili da kai an la'anta kasa, da wahala za ka ci daga cikinta duk muddin ranka, kaiwa da sarkakiya za ta haifa maka, ganyen saura kuma za ka ci, sai da jibi a fuskarka za ka ci abinci, har kuma ka koma kasa, gama daga cikinta aka ciro ka, gama turbaya ne kai, ga turbaya kuma za ka koma, in ji farawa ɗin. A waɗannan ayoyin ne shirin ceto ɗan Adam yake, wanda za mu duba a darasi na gaba. To amma ina so mai sauraro ya fahimta da cewa, ka gani anan an ce sashin Adamu da sashin makiyin an kafa gaba. Duka Al-Qur'ani da littafi mai sarki ya yadda da wannan. Nan za mu dasa aya, sai karo mai zuwa za mu ɗora inda muka saya. Mai sauraro, Allah ya ba mu fahimta ya kuma shirya mu. Za mu yi addu'a. Ubangiji mun gode, ka ba mu dama mun yi nazari cikin kalmarka, ka ci gaba da bishe mu, ka kai mu ga sanin gaskiya, gaskiya kuwa ta kai mu ga tsira, ta albarkacin Isa mai ceton mu. Amin.
Akwai tashan da ke kawo da duniya damuwar kowa, ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kuje ka ji WR shine mu.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Danuwa mai sauraro, barkanka a daidai wannan sa'a. Kana tare da Pastor Luca Timothy Rigane. Za mu karanta littafin Ibraniya sura 8 ayansa na 10 da aya na 11. Maganar Allah tana cewa, wannan shine alkawarin da zai yi da jama'ar Isra'ila bayan kwanakin nan, inji Ubangiji. Wato zan sa shari'una a birnin zuciyarsu, in kuma rubuta su a alon zuciyarsu. Zan kasance Allahnsu, su kuma su kasance jama'ata. Ba kuma sai sun koya wa ɗan garinsu ba, balle wani ya ce ɗan uwansa, ka san Ubangiji, domin kowa zai san ni, daga karaminsu har ya zuwa babansu. Kan maganarmu yana cewa sama na neman ciko. Sama na neman ciko. Za mu yi addu'a. Uba madaukaki, sarkin sama da kasa, mun gode da mai sauraro yana zama shirye domin ya ji muryanka ta bakina game da wannan kan magana da mun sa mata lakabi sama na neman ciko. Ubangiji, yarda da ni da mai sauraro, duka mu zama ciko na mota na zuwan sama. Ka taimake mu haka nan cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Danuwa mai sauraro, ba zai zama maka bakuwar labari ba, domin na sani ka taba shiga ko mota ko jirgi ko jirgin ruwa ko na sama ko na kasa, duka ka taba cin karo da wayannan ababa. Domin haka a cikin garuruwa, sa'an da ka je tasha, zaka tarar yan kondasta na mota suna kira ciko ciko zuwa wuri kaza, ana neman ciko, sauran mutum daya, sauran mutum daya. Danuwa, tadinmu na yau tare da kai ba irin na mota na duniya bane, amma motan zuwa sama ne. Danuwa, sama tana kira domin ciko. Yayu kai ne ka rige kadai, sa'an da ka shiga za a kulle kofar mota a kama hanya. Yar uwa zai yuke bakirga kin zo tasha ba. Ki zo tashan nan domin ki shiga motan nan a kammala tafiya tare da ke. Shi yasa Ubangiji ta bakin manzo Bulus zuwa ga Ibraniyawa, Ubangiji yana cewa alkawarin da shi zai yi da jama'ar Isra'ila, ka sani kai ba Isra'ili ne ta ban gaskiya. Sa'an da kai din ka amince da Allah na yayin Isra'ila, Allah wanda kakanninmu Ibrahim, Yakub da kuma Ishaku sun gaskanta da shi, dan uwa mai sauraro, sa'an da kai ka gaskanta da Allah na Ibrahim, dan uwa kai ba Isra'ili ne cikin ban gaskiya. Ubangiji yana cewa bayan wadannan kwanaki Ubangiji zai sa shari'unsa a cikin zuciyarka, zai rubuta su a cikin allon zuciyarka. Dan uwa, labari mai dadi ne. Ubangiji yana murmuri ya sa kalmarsa ya samu mazauni a cikin zuciyarka. Domin haka na sani ka min kai din ka biya, ka shiga mota sai ka biya kudi mai yawa. Amma yau babban gayyatan da kuma biyan kudin motanka shine bude zuciyarka. Sa'an da mai sauraro ka bude zuciyarka, sama tana shirye domin kai ma ka shiga ciki, domin kai ka zama mai tarayya tare da yayan Isra'ila na ban gaskiya. Shi yasa Ubangiji yana cewa Ubangiji yana shirye ya sa shari'arsa ya samu mazauni a birnin zuciyarka. Shi yana murmuri ya zama Allahnka. Kai kana fahariya da waisu aloli wanda suna da idanu amma ba su gani. Kana fahariya da gumaka irin na duniya, gumaka wanda mutum ne da hannuwansa yakan sassaka. Yayu kai mai bautan gumaka ne, ka kebe dutse a gefe, ka gefe guru ko layu a gefe, sun zama abun takamanka. Yau a daidai wannan sa'a kuma Ubangiji yana murmuri shari'unsa su ne su samu mazauni a cikin zuciyarka, dukiyanka su ne fahariyanka. Wadansunmu sa'an da mun tara dukiya shi ne yakan zama mana Allah, inda ma ba za mu yarda mu tuna cewa Allah mahalicin sama da kasa shi ne ya ba mu wannan abinda mun mallaka ba. Saboda haka a daidai wannan sa'a baban kiran a gare ka, kwanakin kenan da muna ciki, kuma a wannan lokacin da kai kana sauraron muryan bawan Allah, ka amsa wannan kira ta wurin bude zuciyarka. Ubangiji yana so ya shiga cikin zuciyarka ya samu mazauni ya zama Allah a gare ka. Dan uwa, sa'an da kai kaji wannan kira da kana sauraro a wannan tasha, kada ka yarda ka zauna da shi ba, ka je ka gayyaci wani na kusa da kai domin shi ma ya samu wannan albishiri. Domin ayar ya nuna mana cewa ba za ya zama cewa za a koya ma wani ba, kowa zai samu wannan sani ta yaya, ta wurin ni na sanar maka, kai ma ka sanar ma wani. Sa'an da mun ci gaba da sanarwan haka da fadakan haka, duka kowa zai ji, ba zai zama ba ko labari ba. Sa'an kenan wanda Ubangiji yana murmuri kai ka kai shelar muryarsa, domin wani da yana sauraro da kuma wanda zai ji muryarka zai bude zuciya domin Allah ya zama Allah a gare shi, ya samu mazauni a cikin rayuwar shi, yayi mulki a cikin zuciyarsa, inda ko da ma wani irin mungunta ne da ya addabi rayuwar shi, yanzu wannan sunan ba shi ne za ci gaba da kiran shi ba, za a canza mashi suna mai kyau, zai zama daga Allah. Domin haka a daidai wannan lokaci mai sauraro, ka tambayi kanka, ni ina cikin zuriyar Isra'ila ta wurin ban gaskiya? Idan ba ka riga ka shiga wannan zuriya ba, saura ka danne mu kai wannan gida. Domin haka kai kada ka yarda a barka a baya ba, yarda ka shiga tare da wadanda sun riga sun shiga cikin mota, domin a kai ka inda shine yake kasa mai daraja. Shi yasa akwai wata kungiyar mawaka da suna rai da wani amo na waka mai dadi mai sosai rai da cewa ina da gida wanda an shirya, gida mai daraja, can zan zauna tare da Allah. Ubangiji ya sa da ni da mai sauraro wannan gidan shine ya zama makomar mu, shine ya zama begen mu a cikin dukan rayuwar mu. Bari mu yi tattali, domin wannan shine kada ya zama gidan mu. Na ba da gaskiya ka ji wannan kira, da ni da kai duka za mu gudu tare domin mu zama yayan Allah. Allah ya bishe mu, amin. Muna cikin addu'a. Ubangiji Allah mai sauraro ya gane cewa sama tana neman ciko, shi ma yana so a cika wannan mota na zuwa sama tare da shi. Yarda a wannan sa'a ka taba zuciyar shi a duk iri yanayin da yana ciki domin mu zama mutanen sama mu yi wannan roko cikin sunan Yesu mai cetonmu amen
Rayuwa bata canzawa mutane ne suke canzawa wani abu mafi wuya a cikin wannan rayuwa shine mutum ya canza tunaninsa game da kansa mutane da yawa suna rayuwa ba sa duban gaskiya yadda ya kamata ta kasance amma suna gaskatawa ne da ƙarya wasu suna ganin cewa nasara a rayuwa da kuma ci gaba da samun dukiya da arziki na mutane kalilan ne waɗanda aka haife su da sa'a waɗanda suke da galihu sai su kawas da kansu ce to mu mun zama ƴan rakiya ne mu ba mu da komai da Allah ya bamu akwai wasu kuma da suka yadda cewa ai an haife su ne domin su bautawa wasu sun zama kamar bayi talakawa kenan irin wannan tunani ba shi da dadi rayuwarka ba za ta canza ba idan kai baka canza kanka ba sau da yawa wasu abubuwa da muke gani kasa wanda muke da shi rashin nasara da kake samu zuciyarka ne ba abubuwa da ke kewaye da kai bane idan ka lura a tarihi za ka gani akwai ƴaƴan talakawa waɗanda aka haifa ba a gidan waɗanda aka sani ba waɗanda suka tashi suka zama jarumai suka zama abin azo a gani a duniya ya kamata ka kawas daga cikin zuciyarka duk wani tunani na cewa kai rayuwa bata baka abu mai kyau ba koko ka zama kai dan rakiya ne koko ka zo cikin wannan duniya domin ka bauta wa wasu ne wannan ba tunani mai kyau bane Allah ya zuba maka abu mai kyau a cikin ka wanda idan ka rike shi zaka iya canza duniyarka idan ka canza zuciyarka rayuwarka za ta canza abinda ke kewaye da kai zai canza abubuwa ba sa canzawa rayuwa ba ta sakewa sai dai zuciya ta sake ya kamata ka roki nufin Allah ka roki ruhunsa ya shiga cikin ka ka fara canza zuciyarka idan ko zuciyarka ta canza zaka fara ganin abubuwa kewaye da kai a cikin rayuwa da ido daban idan baka canza zuciyarka ba rayuwarka ba za ta canza ba
ina idan da sakonin gaisuwa zuwa ga ƴan uwa kaman Happy's daga Das a Bauchi da kuma Malam Polycarp daga Jada a jihar Adamawa muna fata ana tare da Adventist World Radio a shirin na yau. Mai sauraro na gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana, a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za a kuma iya tura mana da gajeruwar sako a lambar wayarmu 0802-281-2970 mai sauraro muna sa idon samun sakonka a email ko kuwa sako a lambar wayarmu godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga karshenta ina kuma godiya zuwa ga duka wanda suka tallafa mana a shirin kamar shi Pastor Daniel Chiroma Junior Pastor Luka Timothy Riga da kuma Pastor Audu duka muna cewa mun gode. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu domin mu ci gaba da wannan hidima. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ka tuna da cewa ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.